l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.
Shin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan gano sabule masu illa ga ɗan adam da hukumar tabbatar da ingancin kaya ta gano a Filato. Mai kullaka wance dan zaɓen zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar ke nunawa ne? Muna da zantawa. A Kaduna kuma matasa musulmi sun gana da babban mai bishara na Kirista don wanzar da salama. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayin ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya alƙawarin cewa Amurka za ta yi matuƙar daɗa taka rawa a harkokin duniya a tsawon wa'adinsa. Yana mai kawo ƙarshen abin da ya kira shekaru huɗu na yin watsi da kuma amfani da harkokin waje ba bisa ƙa'ida ba da tsohon shugaba Donald Trump ya yi. Amurka ta dawo shelar da Biden ya yi kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. A babban jawabinsa na farko kan manufofin harkokin waje a matsayinsa na shugaban ƙasa, Amurka ba za ta iya janye kanta daga al'amarin duniya ba, manufofin harkokin wajenmu sun ginu ne kan diplomasiya, ya ce. Ƙawancece ne yarda Amurka ke yi ne babban jarinmu, a yayin da yake kuma gargaɗi ga Rasha da China kan ƙudurin Amurka. Trump, wanda ya amfani da taken da farko Amurka, ya sha yin baran-baran da daɗaɗɗun ƙawayen Amurka. Biden ya ce ya gaya wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho a makon jiya cewa lokacin da Amurka ke mirgina gaban Rasha ya wuce. Game da China kuma, Biden ya ce za mu yi aiki da China a duk lokacin da ya kasance da amfani gare mu. Gwamnatin sojin ƙasar Myanmar ta katse kafar sada zumunta ta Facebook jiya Alhamis, a daidai lokacin da ake ƙara samun turjiya kan hamɓar da gwamnatin farar hula da aka yi a wannan satin. Ma'aikatar sadarwa da yaɗa labarai ta ƙasar ta fitar da wata takardar bayani mai cewa babbar kafar sada zumuntar za ta kasance a rufe har zuwa ranar Lahadi saboda a kare ƙasar daga tashin hankali. Teleno Myanmar, wanda shine babban kamfanin tafi da harkokin sadarwar ƙasar, ya tabbatar cewa an umarce shi da ya rufe kafar ta Facebook, to amma bai ganin wannan buƙatar ta yi daidai da abin da ke ƙasa da kuma abin da ya taso, musamman bisa ga dokar ƙasa da ƙasa ta 'yancin ɗan adam. Amurka ta gabatar da wata buƙata ta kama wani man Iran da ake jigilarsa, wanda ke da alaƙa da wata ƙungiyar ta'addanci, yayin da jirgin da ke ɗauke da shi ke kan hanyarsa ta zuwa wata tashar jirgin ruwan Amurka. Buƙatar, wacce aka gabatar a kotun gunduma da ke gundumar Colombia ranar Talata, ta yi ƙorafin cewa Iran ta so ta ɓoye asalin man ta wajen juye shi daga wannan jirgin zuwa wancan har sau da yawa, kafin aka juye man a wani jirgin da komai mai ɗauke da tutar ƙasar Liberia mai suna Achilles, wanda tun asali ƙasar China ya nufa, bisa ga wani bayani na ma'aikatar shari'ar Amurka na ranar Laraba. Jami'an Amurka sun ce wannan wayon na juye sau da yawa, wasu hukumomi da kamfanoni masu alaƙa da dogarawan tsaron juyin juye halin Iran ɗin nan mai matuƙar tasiri da kuma dakarun Qud sun taka rawa ciki. Amurka ta ayyana duka ƙungiyoyin biyu a matsayin na 'yan ta'adda. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun buƙaci tsohon shugaba Donald Trump da ya gabatar da ba'asi bisa rantsuwa a shari'ar tsige shi da za a yi a Majalisar Dattawan Amurka. Wani hadimin Trump dai ya ce tsohon shugaban ya yi watsi da buƙatar. Jagoran tawagar neman tsige Trump, Jamie Raskin, ya buƙaci hakan a wata wasiƙar da ya tura ta email jiya Alhamis cewa Trump ya bayar da ba'asin au gabanin shari'ar au a lokacin shari'ar, wadda za a fara ga dangadan ranar 9 ga watan Fabrairu. Idan kai watsi da wannan gayyatar, muna iya amfani da wani hurumi ko ma duka hurumominmu, ciki har da na kafa hujja a wurin shari'ar cewa kin bayar da ba'asi da kai yayi matukar tabbatar da zargin cewa kana da hannu dumu-dumu ta wajen aikata wani abu ko rashin aikata wani abu, wanda hakan yayi tasiri a al'amarin nan na ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a cewar Raskin. Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin 'yan demokarajiya Alhamis na ɗaukar matakin ladabtarwa kan wata 'yar jam'iyyar Republican wadda aka zarga da goyon bayan ɗaukar mataki mai illa ga takwarorin aikinta na Democrat. 'Yan jam'iyyar Republican guda 7 sun haɗa kai da 'yan Democrat wajen ɗaukar mataki da ya kai ga kada ƙuri'u 230 akasin 199 na buƙatar ladabtar da 'yar majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene, bayan da shugaban marasa rinjaye a majalisar Kevin McCarthy yake ɗaukar mataki a kan ta ranar Laraba.
Labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar tabbatar da ingancin kayan masarufi ta Najeriya SON ta gano wasu sabulai masu illa ga mutane da ma dabbobi. Shugaban hukumar a jihar Filato, Mr. James Dallami Yaskum, ya bayyana haka bayan sumame a kasuwanni a jihar. Ga Zainab Babaji da rahoton.
Hukumar da ke tantance ingancin kayayyakin da ake sarrafawa, wato Standard Organization of Nigeria, ta ce za ta ci gaba da yaƙi da waɗanda ke sarrafa kayayyaki da ke zama illa ga jama'a da sauran halittu. Shugaban hukumar da ke tantance ingancin kayayyakin a jihar Plateau, Mr. James Dallami Yaskum, ya ce sun gano waɗansu kayayyaki, musamman sabulai da man shafawa, da aka sarrafa su da sinadarai da ke da illa ga fatar mutane.
Wato kwana biyun da suka wuce mun shiga kasuwa, mun ga waɗansu da suka yi albush kuma mun kwashe su, mun ga waɗansu kuma da akwai kayayyakin da aka sa kaman chemicals a cikin sabulan nan na wanki, don da akwai waɗansu da idan aka sa ya kai wanki da shi zai samu hanya zuwa cikin rafi ya kankashe su kifaye da su halittun Allah da suke cikin ruwa. Ka'idojin da muka rubuta kan kowace abu nan, kayayyakin da ake dan muka nuna musu yadda ya kamata, amma dai muka gan wanda aka yi ne ba gyara za a yi ba, muka ji a kona a batar da su, ba wai daɗi muke ji a irin wannan abun ba, domin kuɗi ne ake zuburwa.
Shugaban hukumar da ke tantance ingancin kayayyaki ta ƙasa a jihar Plateau kenan, Mr. James Dallami Yaskum. Alhaji Muktar na yaya ɗan kasuwa ne a nan Jos ya shaida mun cewa bin arha ke sanya jama'a sayan kayayyaki marasa inganci.
Abin da kika ganshi a kasuwa to sai kin samu wani sun ji sun yi mara kyanshi. To amma ya daga jinci daga source ɗin da ake samu. Ni dealer ne tare da Flower Mills, ni dealer ne a gidan Dangote, ni dealer ne a gidan Kings da Empero. Waɗannan ka ina samun su direct ne daga company. To amma ana samun wasu sai su je, tunda misali bambancin zaki samu idan na company direct da zai zo za a sayar da shi 10,000, wani zai zo da kaya ce ma 99,000, sai kai ka bi wannan saukin, ko anan ne ake shiga wannan damuwar. Idan yanzu shi mai kawo kayan zai rasa mai siya, kin ga bayan da za a yi ya ci gaba da kawowa, mutane kullun suna neman arha ne. To ya ke to gwamnati ta sa ido.
Hukumar da ke tantance kayayyakin tana kuma bincike kan kayan abinci da ke shiga kasuwa. Kan haka ne na zanta da Mr. Joseph Guktur da ke zama manajan gidan biredi da sauran cimaka a Jos. Ya shawarci masu sarrafa kayayyaki da su inganta su kuma bi ka'idodin da hukuma ta sanya.
Mutane da yawa suna cikin wannan harkan. In ba ku yi naku da kyau ba, wa zai siya? To wayansu wani lokacin aka yi magana za su ce suna yin shi daidai da karfin mutanen da suke da shi. Kuma business kamar namun nan kishi yayi yawa, wani yana wannan harka yana so shi ya kashe ka shi yayi harkan, wanda kuma bai kamata haka a cikin business ba.
Hukumar da ke tantance kayayyakin da ita ce hukuncin da ake yankewa waɗanda aka kama da laifin algus sun hada da cin taron naira miliyan 2 ko fiye, ko kuma zama gidan yari na shekaru 2 da kuma lalata kayayyakin da aka kama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos, a Najeriya.
Gabanin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar, 'yan siyasa na kulle kawance don tunkarar zaben da kwarin gwiwa. Masana lamarin siyasa sun ce wannan ba sabuwar al'ada bace a kasar. Gama ɗaya daga masanan, Alkasum Abdulrahman.
Babu wani abu zawa yanzu wanda aka yi na bazita. Duka goyon bayan da suke samu kowane bangare dama goyon baya ne wanda ake hasashen za su samu. In ka dauki manya-manyan goyon baya wanda shi dan takara Bazoum Mahamat ya samu, na wanda ya zo na uku da wanda ya zo na hudu, dama ai suna tafiya cikin gwamnati da su duka abin da ake yi shekarun nan bakwai haka akalla, duka da komi da komi, kuma suna da wakilci, suna da ministoci, suna da manya-manyan ma'aikata wanda suke da mukami cikin wannan gwamnati. Sakamakon da ke da kwai na jagoranci na Muhammad Isu na tsawon kusan shekara goma nan na hairan ko wanda aka san haka duka tare da su ne. Kenan in akwai wani gyara, in akwai wani abin da za a dorewa ko ya ci gaba tare da su ne za a yi. Haka bangaren Maman Usman, mutanen da suka goya mishi baya, mutanen da wanda kusan suna da ra'ayi iri guda a cikin wasu 'yan shekaru. Ko da ke abin da ya kamata a sani, Maman Usman shi kadai ne wanda ya yi adawa da gwamnatin shugaban Muhammad Isu tun daga farkonta har zuwa yanzu, amma duka wa'ansu wanda suke goya mishi baya ko yau ko ashe ko da su zuwa, aksarinsu ko tsohin abokan alaka shugaban Muhammad Isu ne wanda ya kora da rana tsaka suka babbaro shi suka taho kamar yadda za su ma Muhammad Usman ko suke yi mishi yau, biya ce ta dole.
Wasu na cewa a yadda 'yan siyasa ke ta rigai-rigai wajen kokarin kulla kawancen nan da wannan bangare ko wancan, ko da an samu mulkin ba za a tsaya a yi wa kasa aiki ba, ma'ana watakila hanya ce ta kashe mu raba tsakanin 'yan siyasa.
Gaskiya ina ganin Hajjule an samu ci gaba bisa matsayin da goyen baya yake takawa da shugaban kasa wanda aka zaba. Ana iya cewa daga shekarar nan ta 2011 zuwa yanzu abubuwan da aka gani, shugaban kasa wanda aka zaba ya rike matsayin shi na a matsayin wanda ke zababbe, kuma ana ganin a gaskiya duk da ke mulki ne mai ruwa biyu, jagorancin da ake kaman na mulki ne mai ruwa guda, ba ni tsammanin goyen bayan wannan ko wancan bayan an yi zabe yana iya zama wani turnaki ga jagoranci, musamman ga bukatun da ke da kwai na al'umma, ko wajen maganar tsaro, ko wani maganar rashin lahiya, ko maganar tarbiyya, ko kuma maganar kawo sabon fasali ga tattalin arziki na ƙasa. Abin da ke da muhimmanci shine niyya mai kyau.
Masani kan harkokin siyasa a Niger, Alkasum Abdulrahman, azantawarsa da Sule Mumini Barma. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Dandazon matasa musulmi sun kai ziyara ga babban mai bishara na Krista, Pastor Wadi Boro, don karfafa zaman fahimtar juna da zaman lafiya. Wadi Boro na daga limaman addinin Krista da ke karfafa tattaunawa a matsayin hanyar samar da sulhu tsakanin mabiya addinai. Ga rahoton Isa Lawal Ikara daga Kaduna.
Tawagar matasa musulmin dai ta ce muhimmancin kyautata fahimtar juna da sasantawa shine makasudin ziyarar cocin shugaban wanzar da zaman lafiya da sasantawa Pastor Yohana Buru, inji shugaban tawagar Malam Gamba Abdullahi.
Kyautata fahimta juna tsakanin addinai, tsakanin mutane kala-kala, tsakanin kowa da kowa abu ne mai kyau wanda zai bada fa'ida. A matsayinmu na al'umman musulmai, yau ga mu a church na Pastor Yohana Buru wanda shine shugaban wanzar da zaman lafiya da sasantawa tsakanin addinai. So a yau ne muka fara wannan campaign na sasantawa da kyautata fahimta tsakanin juna. So muna fatan cewa duk wanda ya ji wannan kira zai dauka da kai lungu da sako ko ina inda za a samu fahimtar juna a duniya baki daya. Muna roƙon Allah, Allah ya bamu zaman lafiya da fahimtar juna.
Shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da sasantawa da shine limamin cocin da ita wannan tawaga ta kai ziyara a yankin Sabon Tasha dake garin Kaduna, wato Pastor Yohana Buru, ya ce za su yi kokarin hada malaman addinin musulunci da na Krista akalla dai guda 100,000 domin ganin an yi addo in samar da zaman lafiya a wannan kasa.
Makwabtana ƴan wana bil adama musulmai suka zo domin kyautata fahimta tsakanin mabambanta addinai, ba ma daga musulmai da kristoci ba, Najeriya har a duniya gaba daya, da a samu fahimtar juna da zaman lafiya abu ne mai farin ciki, kuma na jaya da wannan, kuma wannan zamu iyakan kokarinmu da gidajen radio talabijin jaridu da majallu don mu kira malamai akalla 1000 musulmai da kristoci a yi wa kasar nan addu'a, a yi wa duniya addu'a domin zaman lafiya don cin gabanmu. Alaman imani kenan, shi yasa mu shekaru na muna ta yi kuma za mu ci gaba da yi sai mun gan yadda jama'a sun gane da abin da muke domin a samu zaman lafiya a Najeriya. Kuma a yi wani addu'a, za mu je masallatai, za mu je coci, za mu je kasuwanni, duk wurin da jama'a suke taruwa muna roko ga musulmai da kristoci, duk wurin da kristoci suka bata muku rai, dan Allah yana roƙon musulmai su yafe wa kristoci. Haka ma ga musulmai, dan Allah wurin da su ma kristoci sawa muku kuma ku yafe musu domin a samu fahimtar juna da zaman lafiya a Najeriya da duniya gaba daya.
Mr. Emmanuel Adamu shine wakilin dagacin bayan dutse da ke narayin da aka yi wannan taro, kuma ya nuna gamsuwa da irin wannan yunkuri.
Gaskiya ina gan za a hada zumunci da dangantaka na yan uwanmu da suna kusa makwabta da mu, kamar Barnawa da Narayi da shi bayan dutse din, da har na mai gero haka manzo. Za mu yi kokari mu kai ta awareness da matasansu, da za mu kira shugabannin matasansu mu kai ta musu awareness so da su ma su zo su benefitin cikin wannan abin na zaman lafiya.
Dama dai jihar Kaduna na cikin jihohin da ke fama da rikicin addini a baya, wanda hakan ya sa wasu da dama ke ganin akwai bukata na yunkuri irin wannan don hada kawunan mabiya mabambanta addinai a fahimci zaman lafiya da juna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda sojojin Najeriya ke ci gaba da nausawa can cikin dajin Zambisa, da kuma wani gargadi da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta yi cewar wasu na shirin kisa haddasa rudani a Najeriya. To madalla, sojojin Najeriya na ci gaba da nausawa can cikin dajin Zambisa, inda suke ci gaba da ragargazar mayakan Boko Haram. Sojojin a halin yanzu sun samu nasarar kutsawa babbar tungar mayakan Boko Haram da ake kira Tumbuktu, da ya kunshi Gorgi, Buk da Talala da ke can cikin dajin na Zambisa. Dakarun Najeriya waɗanda suka shafe kwanaki 7 cur suna barin wuta. Sojojin runduna ta biyu ne, wato Sector 2, da kuma dakarun brigade na musamman, wato special forces, bisa sa idan sojojin saman Najeriya sun hallaka gwamman 'yan ta'addan a wannan daji. Yanzu dai duk yankunan na Tumbuktu da mayakan Boko Haram din ke da sansanoninsu an rugurguza su. Kuma tuni kwamandojin sansanonin, wato Amiru Madu Sullum da Amiru Madu Barzogo, sun cika rigarsu da iska, amma sojojin sun bi su da nufin kamo su. Yayin kuma da aka kubutar da dimbin mutanen da ake garkuwa da su, ciki har da mata da ƙananan yara. A cewar masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salman, dama can irin wannan yunkuri ya kamata a ce sojojin suna yi.
Abinda muka dade muke ta faɗi kenan, cewan shi yaƙi kowane iri ne, dole sai ka kai ma wannan abokin gaba ka kai yaƙin a inda yake. Abinda ake cewan ya zama shi yaƙin ana yi a kan inda kake so ne, a lokacin da kake so, a wurin da kake so, ba inda shi abokin gaba ba yake so, ko kuma ya kai ma san da kai baka zata ba, ya dauke ka kaman ya kawo ma farmaki ba zata kenan. So idan aka ci gaba da haka, ko kuma idan ba a yi haka ba, aka zauna aka ce duk sai san da suka kawo hari sannan za a kore su, ba yadda za a ci yaƙi da haka. Saboda haka abinda suke yanzu na kai shi wannan yaƙin a inda su wa'annan abokan gaba ko kuma 'yan ta'addan suke, shine abinda daman ce ya kamata a yi. Kuma shine idan suka ci gaba da yin haka, za a iya samun galaba har ya kai ga cewa an dukkan kaifin su wa'annan mayakan na Boko Haram. Kuma wani abu na kusanci wannan shine dalilin da yasa tuntuni muke kira ga lokacin nan masu fashi da fashin baki akan harkan tsaro suke maganan cewa akwai bukatan akan akari haka na ana canza shugabannin wa'annan rundunonin mayakan, saboda duk sanda aka yi canji yakan kawo wani kuzari, yakan kawo mayakan su wani karfin wannan energy da zaka ga cewa sun fara irin waɗannan hare-haren da ake magana. Saboda haka muna fatan abu ne wanda za a daure ana yin shi a ci gaba da yin haka. Idan aka ci gaba haka kuma sai ga cewa insha Allah za a kai ma samun biyan bukata.
Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya, wato DSS, ta ce a bayan nan ta bankaɗo wani yunkuri da wasu ƙungiyoyi ke yi na tayar da rikicin addini da na ƙabilanci a cikin Najeriya ta hanyar kalaman tunzuri da farraka kawunan mutane. Makasudin hakan shi ne a ingiza 'yan ƙasa su afkawa junansu a irin tarzoman nan na ƙabilanci da kuma na bambancin addini. Wata sanarwa a daidai kwatar hukumar ta DSS ta aiko mana, wacce kakakinta Dr. Peter Afunaniya ya sanya wa hannu, na gargaɗin masu irin wannan tada fitina da su yi wa kansu ƙiyamun laili, in ba haka ba kuwa to tabbaci haƙiƙa za su yaba wa aya zaƙi. Na tambayi mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu ko wata wacce fuska yake ganin wannan gargaɗi na hukumar ta DSS.
Idan muna son mu yi nazarin irin wannan gargaɗi a mahanga na tsaro, sai mu duba wani irin tsari ne ƙasa take tafiyar da a shi ƙarƙashin tsari na tsaro. To a wannan akwai tushi wadda aka yi ma shi wannan tsarin na ƙasa, wato abu manufa biyu ne ake son a cimma a shi ƙarƙashin wannan tsari, wato manufa na farko na gargaɗi da kuma manufa na tsoratarwa. Duk wani tsari na tsaro wanda Najeriya take bi, to waɗannan su ne abubuwa biyu wadda take son ta cimma. To a ƙarƙashin wannan ne nake kallon shi wannan gargaɗi da ita DSS ta fitar. A takaice dai kasashe yanzu suna amfani da bincike na ƙarƙashin ƙasa, wato abin da ake cewa intelligence, don daƙile matsala. In suka gano to zuwa suke su kama wanda ke da hannu a cikin al'amarin. In suka kama shi to wannan shi zai zama horo da gargaɗi ga wani ma wanda yake son ya iya biyo wannan irin wannan gargaɗi ba tare da an kama wanda ke da laifi ba, kuma an gabatar da shi gaba kuliya ba kasafai yake tasiri ba. A wani lokaci yana iya ingiza wayanda suke yi din su fito su yi abin da suke son su yi, to lokacin ne za ka ga hukuma ta zo ta kokarin kama su. To amma saboda siyasa a Najeriya ba kasafai ma ake kama irin wayannan, akwai rauni na tsari na hukuntar da mai laifi a Najeriya, wadda kuma ita kar hukumar DSS tana ƙarƙashin wannan tsarin da ita da sauran hukumomi na tsaro tare da bangaren shari'a da kuma wato prison. To
wannan dai shine gargaɗi karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da DSS ke yi, inda take yin gargaɗi cewar ta bankaɗo wani shirin da wasu ke yi da sa hannun 'yan ƙasashen waje na haddasa ruɗani a Najeriya. Kwararru irinsu Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga shi ma yadda ake kallon wannan gargaɗi.
Na farko dai suka kama tsoron waɗannan mutanen suke yi, wanda suke cewa sun san da su kuma sun san tanadin da suke wa Najeriya na kawo zubar jini da lalata ƙasa da zaman lafiya. Hukumomin nan shin wai tanadin a yi ɓarna shi kanshi ba laifi ba ne? Idan har suka samu hujja cewa akwai wasu wanda suke da tanadi za su yi ɓarna, mutanen da suke tara tanadin yin ɓarna, in aka samu wannan tanadin a wurin ka shin ba laifi ba ne? Roƙon ka za a rinka yi ko kuma gaya maka za a rinka yi, ana cewa ai an san da kai, saboda haka ana maka ana roƙon ka kada kai wannan ɓarnar. Sai yanga kama ko ana yin abubuwan nan ne saboda wani kamun kafa ko wani a nuna bajinta a wurin wasu wurare, ko kuma dan a tafa musu a ce abin nan, ko kuma a tsakaninsu rashin jituwar da suke da ita ne, in sun san wani abu suna son su tabbatar cewa su sun yi maganar abin. Watakila wasu hukumomin da suka gaya su sun yi buris da abin, ko kuma dai akwai wani abu dai a abin nan da mu dai in muka kalla a ilmance sai mu ga dai akwai wani wata ayar tambaya akan irin wannan sanarwa. Hasali ma dai in ka kalla kuma waɗanda suke magana ta da hankalin nan da suke yi a bidiyoyi da suke nuna hotuna da suke waye ba koyayyu bane. Wasu suna zaune a ƙasashe kamar na Turai, Ingila da ragowan su nan da kanun nan da muke ganin suna fitowa da abubuwa kuma suna tabbatarwa kuma suna gaya mutane a ji ai abu kaza a kashe ko kuma a kora mutane daga wannan. Ba mu ji gwamnatin Najeriya ma ta iya kiran koda ambasadan kasar da suke zaune suke wannan abubuwan ta yi korafi a kai ba, wanda abinda ma muka san shi ne na farko da kasashe suke yi wanda suke cikin kasar nan an san su, sai a ce ma an ba wa oda a kamo su ko kuma a tafiyar da su kamar yadda ake tafiyar da gungurumu barayi ko mabarnata, wanda kuma dama su mabarnatan ne. Sai kuma kaji magana ta yi shuru a Hassan, sai dai mu ce kawai mu dai muna nan muna mamakin cewa yaya za a yi inda gaske ne suna da masaniya akan abin da za a yi a yi wa ƙasa barna. Ba mu ga sun kamo mutanen sun hukuntar da su ko sun hana su ba ko sun yake su ba tunda aikin su kenan, ko ba za ku iya kawo ko ba mutanen da za su kawo kotu bane mutanen da za su yaƙa ne wannan dama doka ta ba su je su yake su hana su wannan abu.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan gargadi zai yi domin gwanzar da tsaro da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Daya daga cikin abubuwa na farko da shugaban Amurka Joe Biden ya fara yi nan da nan bayan zaman sa shugaban kasa shine amfani da dokar shugaban nan wajen sake mai da Amurka cikin yarjejeniyar dumamar yanayi da aka cimma a Paris. Yarjejeniyar ta Paris dai babban taron Majalisar Dinkin Duniya kan dumamar yanayi wanda aka yi a birnin Paris a shekarar 2015 shine ya assasa ta. An fara aiwatar da ita ne a ranar 4 ga watan Nuwambar shekara ta 2016, inda Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana ƙasashe 190 a matsayin mambobi cikin yarjejeniya a ranar 25 ga watan Janairun 2021. Yarjejeniyar ta Paris ta samar da tsari ne na ɗaukar mataki a faɗin duniya don kauce ma yiwuwar fadawa cikin mummunan bala'in dumamar yanayi a duniya, tare kuma da haɓaka shirin magance illar dumamar yanayi a duniya wanda yanzu haka ake fuskanta. Ita dai yarjejeniyar an yi ta ne da zimmar rage dumamar yanayi na duniya zuwa ƙasa da mataki biyu na ma'aunin Celsius da ke sama na yanayi kamun zuwan masana'antu, da burin samar da mafi tsanani na 1.5 na ma'aunin digiri kamun nan da wani sabon ƙarni, wanda masana ilimin kimiyya da dama ke gani a lokacin ne illar canjin yanayi za ta bayyana ƙarara, wanda ya haɗa da mummunar ambaliyar teku da mummunar guguwa mai ƙarfi, kana da fari da kuma wutar daji. Shugaba Biden ya fito kirikiri ya nuna cewa gwamnatinsa za ta mai da hankali matuƙa akan matsalar dumamar yanayi. Shi ya sa ma ya sake komawa cikin yarjejeniyar Paris, ya kasance ɗaya daga cikin alƙawullan yaƙin neman zaɓen shi. A cikin jawabinsa na kama aiki yana mai cewa duniya kanta ce ke kokawa game da makomar rayuwarta, waɗannan koken kuwa sun fito fili a zahirance yanzu. A cewar mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki, sake komawa cikin yarjejeniyar Paris na ɗaya daga cikin ƙudurorin Biden, inganta dangantakar mu da ƙawayenmu a duk faɗin duniya da kuma sake samarwa Amurka kujera a teburin duniya. Ana iya ganin hakan a matsayin tabbaci tun daga komawa cikin yarjejeniyar Paris, kana sake komawa cikin ƙungiyar lafiya ta duniya WHO. Burin sa shine ya kyautata dangantaka da abokan hulɗa da aiki tare wajen magance matsaloli da ke tunkarar duniya. Bugu da ƙari, shugaba Biden ya gabatar da sunan tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin manzo na musamman akan dumamar yanayi, don tabbatar da cewar an samu wakilci a duk teburin tattaunawa wanda suka hada da ɗakunan nazarin yanayi. Zai jagoranci tawagar Amurka akan batun dumamar yanayi da kuma jawo hankalin duniya akan matsalar. kasashen duniya na maraba da dawowar Amurka cikin yarjejeniyar Paris, wanda suka hada da shugaban Faransa Emmanuel Macron, yana mai cewa muna tare, yanzu za mu fi ƙarfi wajen tunkarar matsalar wannan lokacin namu, za mu fi ƙarfi wajen inganta makomarmu, za mu fi ƙarfi wajen kare duniyar nan tamu. Ya kuma rubuta a shafin sa na Twitter cewar maraba da dawowa cikin yarjejeniyar Paris. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.